نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka ɗan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. muna godiya ga Allah madaukakin sarki ma abocin cancantar godiya a ko yaushe kuma a ko ina lahul hamdu fil ula wal akhirah ولكم حمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. daga cikin ni'imominsa ya bamu dama mun haɗu tare da ku a wannan ɗaki nasa mai albarka, masallacin juma'a wanda ƙungiyar Kado Estate Muslim Forum ke gudanarwa, wanda kuma su suka shirya wannan taro na muhammara domin mu amfanar da kawunanmu ta hanyar nasiha. Allah ya yi musu safiya ta alkhairi. Allah kuma ya sanya albarka a cikin wannan taro namu da abin da za mu faɗa, da kuma sa abin da za mu tashi da shi ya zama mai amfani ne gare mu a duniya da lahira. yau 12 ne ga watan Sha'ban shekara 1447 ta hijirar ma'aikin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wadda kuma ta dace da 31 ga watan 1 shekara 2026 miladiya. an zaɓa mana take mai muhimmanci wanda shi ne magana a kan yalwatar rahamar Allah, da har kasa za mu iya cewa kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah. wannan tashe na ji daɗinsa a fuskoki guda biyu. ta farko ita ce tashe ne da ƙirƙirar tunanin ɗan adam ba, tashe ne da aka ciro shi daga ayar Allah. Allah maɗaukakin sarki shi ya ce la taqnatu min rahmatillah, kada ku yanke ƙauna ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah. sannan ta fuska ta biyu, na ji daɗin wannan take saboda wannan take zai samar da rarrashin zuciya da kuma jin daɗin rai ta hanyar jin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da waɗanda annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani, wanda zai kwantar mana da hankali bayan abubuwan da muka sani kuma muka ji a kan ɓangaren azabar Allah. kuma wannan ya dace ne da bayan mun kammala wasu muhadarori guda biyu tagwaye waɗanda muka ɗauke su domin murazanar da kawunanmu da duk waɗanda za su iya sauraro a kan abin da ke fuskantar mu na firgicin mutuwa da rayuwar barzafu da kuma tashin kiyama. mun gabatar da waɗannan tagwayen muhadarori ne a garin Jos. bayan da aka gabatar da waɗannan muhadarori, mutane da yawa sun yi ta bayyana girgizarsu da kuma tsoratarsu, amma suka ce ba a gaya musu abin da zai kwantar musu da hankali da bayan tashin hankalin. akwai wani mahawan Allah da ya kira ni, ba zan manta ba, ya ce shi gaskiya ba zai sake sauraron karatuna ba, ya ce duk karatunka daga abun tsoro sai maganar mutuwa sai maganar kabari sai tashin kiyama sai shiga wutar jahannama kai ba a samu rahama a wurin ka nace baka zo ta farka baka biyo ta inda rahamar ta zo bane shi sakon alqur'ani haka yake yau idan ka ji ana wuta sai ka dauka har da kai gobe kuma idan ka ji ana aljanna sai ka dauka har da kai kuma haka ake so mumini ya zama ka zama zu janahain kana da fuka-fukai guda biyu kuke na farko ɗaya gefen yana razanar da kai domin ya sa ka ka riƙa jin tsoron kar kai laifi ɗaya ɓangaren kuma fuka-fukan yana ƙara kwaɗaitar da kai akan samun rahama domin ya sa ka ka ƙara ƙaimi cikin aikin alkhairi kuma dama aljanna yadda ake samun ta da kuma tsira daga azabar Allah shine a guje wa laifuffuka a kuma aikata ayyuka na ƙwarai to idan kullum muna faɗan abubuwa na jin daɗi da rahama da sauƙi to wannan yana sa mutane su yi ittikal shine ya zama mutane za su yi sakaci su ɗauka Allah maɗaukakin sarki a cikin siffofinsa babu siffofin tsanani kuma a cikin siffofinsa tabbas akwai cewa shine shadidul iqab to a ɗan ɓangaren kuma daga cikin siffofinsa na rahama saboda kar ya sa mutane su ɗauka da su a ciki to sai Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah innahu la yai'asu min rawhillah illa alqaumul kafirun to wannan karatu gaba ɗayansa sauki ne Allah ya sa za mu amfana da wannan saukin wannan take an ciro shi ne daga aya ta 53 a cikin suratul zumar Allah maɗaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah maɗaukakin sarki ya ce kace ya ku waɗanda kuka wuce gona da iri akan kawunan ku wajen aikata ayyuka na asha da laifuffuka masu yawan da suka shanye kanku la taqnatu min rahmatillah duk da yawan laifuffukan ku duk da tarin zunuban ku ku kebe kauna ku yanke tsammani daga samun rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a haqiqa Allah yana gafarta zunubai gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim haqiqa Allah shine mai gafara kuma mai jinƙai wannan aya ta fayyace komi ta kira waɗanda suka aikata laifuffuka laifuffuka har suka zarce inda ya kamata a ce mai laifi zai tsaya shine al-israfu fil ithm sannan ayar ta ce kar a yanke tsammani daga rahamar Allah sannan ayar ta daɗa tabbatarwa da mutane cewa haƙiƙa Allah mai gafara ne kuma mai jin ƙai domin yana gafarta komi daga cikin laifuffuka idan aka tuba malaman tafsiri ƙarƙashin wannan aya sun naƙalto riwaya daga Ali ibn Abi Talib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma cewa sun ce hadhihi al-ayatu arja ayatin fi kitabillah wannan ayar ita ce ayar da tafi kowace aya dadi ta sanya wa mutum tsammani mai kyau a cikin littafin Allah Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi shi kuma ya ce ayar da tafi kowace dadi a cikin alqur'ani da kuma ta tsammani ita ce ayar cikin suratul ra'd wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim haqiqa ubangijinka ma'abocin gafara ne ga mutane duk da laifuffukansu shi yace ita ce tafi al-imamu shaukani a tafsirin sa yace a maganar su Ali ibn Abi Talib tafi saboda maganar Abdullah ibn Abbas wannan ayar tamu tala taqna qumir rahmatillah tafi kowace aya daɗin rarrashi a cikin alkur'ani sama da kowace domin a cikin waccan ayar ba rahama Allah ya faɗa ba gafara ya faɗa wa inna rabbaka la zum maghfiratin linnas rahamar Allah kuma ita aka fi bukata saboda gafara aka maka gafara ba a maka rahama ba ba za ka je aljanna ba don Allah yana iya cewa kai laifi eh to na yafe maka amma ka zauna ba aljanna kai ne ba za ka shiga wuta ba rahama kuma ita ce za ta saka samu aljanna dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa aka ce har da kai yace har da ni sai ni da rahmar Allah ba za ka ce kai za ka shiga mutum aljanna ita kuma gafara da Allah ya faɗa a cikin waccan ayar ya faɗe ta a cikin wannan ma ya ce inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ya ce kuma sai ƙara da rahama innahu huwal ghafurur rahim ya ce sannan kuma a cikin wannan ayar yadda Allah ya magana da mutane ya bambanta da yadda saba magana da masu laifi Allah sai da ya aika saƙo ya ce ku gaya musu ba shi ya faɗa kai tsaye ba ya ce a sanar da su kuma ya ce ya ibadi ya ku bayina yana magana a kan masu laifi ne amma sai ya ce da su ya ku bayina ashe duk laifinsu bai sa Allah ya daina kiransu bayinsa ba sannan Allah yana da damar ya ce ya ibadi kamar yadda ya ce ya ibadi fashakun sai ya ce ya ibadi ya ku bayina ashe har yanzu sunansa ne duk da su masu laifi ne sannan da Allah ya zo sai ya ce allazina asrafu wanda kuka zarce iyaka ala anfusihim kuma akan kanku kuka yi yace inda Allah ya ga dama zai ce allazi aznabu wadanda suka yi zunubi cewa inna la yaghfiru dhunuba zaka ga zai ce allazina aznabu wanda suka yi zunubi amma sai ce asrafu wadanda suka yi zunubi plus kenan zunubin tun suna iya kidawa har ya wuce kidaya tun suna iya hop har sun daina hop shine asrafu sannan da Allah ya zo gaba ke bai ce musu zan gafarta muku ba kuma bai ce musu ku daina zunubin ba sai dai ya ce musu kar ku dauka ba zan yafe muku ba sai ce la taqnatu min rahmatillah aya da yace ya ku masu laifi ba sai ce ku daina laifin ku ba amma tun kafin yayi magana a kan ku daina laifi a wata ayar can gaba sai dai ya ce kada ku dauka cewa ba zan yafe muku ba kada ku dauka rahama ta banda ku a ciki shine la taqnatu min rahmatillah sannan sai Allah ya ce inna allaha yaghfiru dhunub Allah yana gafarta zunubai Imam Shawkani ya ce in Allah ya ga dama yana cewa inna allaha yaghfiru dhunub sai ya shiru domin al alif wal lam anan ayi istighraqin kowani irin laifi haka Allah yana gafarta laifuka da sai ya shiru sai Allah ya kara da jami'a sai Allah ya ce daukacin su ka cokan din su in kana tunanin inna la yaghfiru dhunuba ka ce amma har da kaza sai Allah ya ce jami'a dukkan laifukan duniya ko wanda Allah baya yafewa sannan bayan Allah ya gama sai cika ayar da abinda zai da tabbata maka da cewa Allah zai cika wannan alkawarin yace innahu huwal ghafurur rahim hakika Allah shine mai gafara kuma shine mai jin kai don haka inna allaha huwal innahu huwal ghafuru shine inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an sannan ce arrahim shi kuma la taqnatu min rahmatillah kaga ayar an sake sobarin ta a karshe kenan wannan aya hakika ta cancanta ta zama ayar da tafi kowace aya albishir ga mumini wannan ya tabbata ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce kar mu dinga tsammani daga rahamarsa shin menene rahamar Allah rahamar Allah ita ce jin kai da tausayi Allah madaukakin sarki ya sanya tausayi wata siffa ce lazima wadda take azaliya tana tare da shi tun da ko ba za ta gushe tare da shi ba har gobe kuma har a je filin kiyama Allah ba zai cire kansa daga siffa ce mai rahama ba ya tabbata cikin ayar alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce kulli man ma fi samawati wal ardi kullillah kataba ala nafsihi arrahma la yajma'ankum ila yawm alqiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun Allah yace kace da su wake da mulkin sammai da ƙasa kace Allah ne kataba ala nafsihi rahma shine wannan da ya rubuta a kan kansa ya wajabta wa kansa ya dora wa kansa ba tare da an tsashi ba zai yi rahama zai yi jin kai wannan rahamar Allah yayi yawanta yake wannan rahamar Allah tafi karfin yawan bil adama tafi karfin yawan dabbobi tafi karfin yawan mala'iku da aljannu tafi karfin yawan laifukan da mutane suke aikatawa tafi karfin dukkan abin da ka sani da ma abin da baka sani ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa rahmati wasi'at kull shay rahmata ta gode dukkan komai babu abin da babu rahmar Allah a cikin sa sannan Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira hakika ubangijinka gafarar da yalwa ce wadatacciya ce za ka iya haɗe kowa ya samu daga cikin rahmar Allah ne wannan rayuwar tamu ta yanzu rahmar Allah ce sa Allah ya ga dama yake mu zo mu tana wannan rayuwar daga cikin rahmar Allah ne ya ba mu saukin yadda rayuwar za ta faru baya cikin abubuwan da muke nema sai ake ba mu shi duk abin da rayuwa ba za ta yi ba sai da shi Allah sai ya sa da rahmar ka ta zama tafi komai sauki abin da kafi bukata sama da komai a duniya shine iska oxygen da kake ja shine mafi karancin abin da idan ka rasa za ka yi korin mutuwa sai Allah ya sa ta zama tafi komai yalwata a duniya ta wuce har inda bishiyar baya raye a kwanta sannan Allah ya sa ba kai bin alama ba idan kana tafiya a cikin rahamar Allah kake tafiya Allah ya ce ba ma kai kanka ba awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman Allah ya ce ba za su dubi tsuntsaye ba da suke tafiya a sama idan suka yi sahu sahu suna tafiyan nan sai kaga sun kame fuka-fukansu sun gena wannan motsin wanda zaka ce dashi suke iyo a sama da suka tsaya me yasa ba su fado ba ba yumsikuhunna illa ar-rahman rahmar Allah ce ta rike su kana tsammani Allah zai tuna da tsuntsu ya manta da kan adam baka rahmar Allah ta ga me dukkan halittun sa don haka da Allah ya ce la taqnaqu min rahmatillah albishirunku bayin Allah ubangijin mu madaukakin sarki ya ce annabin sa gaya mana ya ce nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim la bartawa bayina cewa ni din dai ni ne mai gafara mai jin kai a cikin wannan aya akwai abin da zai kwantar da hankalinka ya nitsa da zuciyarka a kan samun rahamar Allah mataki 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 har guda bakwai Allah da ya tashi ba da labarin bai bayar da kansa ba sai ya aike ce a gaya maka nabbi ya ce a baka labari duk abin da aka yi aike a gaya maka ai ya fi muhimmanci a kan abin da za a gaya maka kai tsaye kuma da Allah ya tashi yi din Allah ya aiko wanda zai gaya maka din shine wanda sakon da yafi na kowa gaskiya kuma ya fi ka kai tsaye aka ce yazo ya gaya maka galibi in za a yi maka aike ba a aiko wanda yake kasa da kai ne yazo ya kawo maka aka aiko wanda yake sama da kai wanda Allah ya ce ya gaya maka shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce nabbi ibadika bada labari wa bayina ta uku ita ce Allah ya ce ibadi ya ce a ga muku ku bayinsa ne kuma sai jingina ku gare shi sannan Allah ya ce anni in za ka gaya musu ka gaya musu ta hanyar anna anna kuma tana tabbatar da tauhidi ne lallai ni sai Allah ya sake ce anal gafurur rahim ni ne dai in Allah ya ga dama yana ce nabbi ibadi anni Ghafurur Rahim sai cire ana talaci ni din dai ne karka ka wani ne ni kuma in na faɗa tabbas ne in wani ne ya faɗa yana iya canzawa ni kuma tun na faɗa tabbas ne sannan Allah ya ce al-Ghafur sunana ne mai gafara ba sifa bace kadai bai ce anni zu maghfiratin ba sai ce ni sunana mai gafara dama kamar yadda mutum ba zai iya cire sunansa daga jikinsa ba haka ba za ka iya cire gafara daga jikin da Ubangiji ba haka kuma sai ce Rahim kuma ni ne mai rahama saboda idan aka yi maka gafara ba a yi maka rahama ba a cika ba sai Allah ya ce ni din bai ni ne mai gafara kuma ni ne mai jinƙai matakai duk Allah ya madaukaki shi cikin sura wannan aya akai din ya nuna mana la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah sannan Allah ya sake mana al-bishr yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم قال شي idan masu imani suka zo gare ka sun yi imani da ayoyin mu Allah madaukakin sarki yace ka ce musu assalamu alaikum wannan sako ne daga Allah a ga yawa dukkan masu imani cewa Allah ya ce yana gaishe su shine fa qul salamun alaikum a kuma gaya muku al-bishir cewa kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma ubangijinku ya rubuta wa kansa ya dora wa kansa rahma ga yadda rahmar ta sa take annahu man amila minkum su'an bi jahala duk wanda aikata laifi daga cikin ku hanyar jahilci ai kowane dan adam da yake laifi dama jahilci ne thumma taba min ba'dihi wa aslah hayal laifinsa sai ya tuba ya gyara fa annahu ghafurur rahim to a gaya musu cewa lalle ubangijinka shine mai gafara kuma shine mai jinƙai ya tabbata a cikin alqur'ani inda Allah zai nuna maka muhimmancin wannan rahama da Allah yake kar a yanke kauna daga gare ta Allah ya dinga maimaita cewa yana da rahama ya rinka nana ta cewa yana da rahama yayi tafa a cikin alqur'ani ta fuskar ya kira sunan kansa mai rahama kuma ya ambaci siffar ta rahama ko kuma ta dukkan yadda ake sarrafa zance da larabci don Allah ya nuna maka wannan rahamar cewa kar ka yanke kauna daga gare ta sai da Allah ya maimaita haka a cikin alqur'ani sau 268 a wani wurin Allah ya kira kansa da shi ma ya fara buɗe alqur'ani bismillahir rahmanir rahim ai sunayen Allah suna da yawa amma sai Allah ya zabi guda uku kadai a wannan ayar saboda kana buɗe qur'ani ka sani ba fa ka buɗe abin da zai rikita maka kwakwalwa bane ka buɗe abin da zai maka bishara ne cewa kar ka tsammani ubangijin da ya sauka wannan qur'ani azabar sa ita ce a rahamar ka ita ce farko don haka da sunan Allah mai rahama mai jinƙai wani wuri Allah madaukakin sarki ya kawo rahamar talafazin aiki fi'ili kenan wancan yazo a noun yazo kuma a verb qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana da wani wuri kuma yazo Allah madaukakin sarki ce rahama ta sace wa rabbukal ghafuru dhur rahma ita rahama ta sace shi ma abocin ta ne wani wuri Allah ya jingina rahama zuwa ga reshi a matsayin sa na rabbu wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un wani wuri ya jingina rahama gare shi a matsayin sa na Allahu إن رحمة الله قريب من المحسنين ولوجه الله يجنجنا غريش شيدة كنسا أبير المتكلم يشي ورحمتي وسعت كل شيء ولوجه الله يجنجنا كبير الغائب يشي والله يختص برحمته من يشاء جدت فسك هذا الله جينونا مكرهما نجدسك كرك ينكي سماني دقصام انتا sai da Allah ya nuna maka a cikin alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki don kar ka yanke tsammani daga rahamarsa. Sai Allah ya nuna a cikin Alkur'ani cewa a hannunsa yake rike da rahama, bai bayar da ita akan kowa ya wakilce shi wajen rike ta kuma ba ta ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Duk abin da Allah ya buɗe na rahamarsa ya sarkinsa ga wani, babu wani mahaluki kuma da ya isa ya rike ya hana ta isa. Duk abin da kuma Allah ya rike ba wanda ya isa ya isar da shi, don haka a hannunsa shi kadai ne rahama take. Shi yasa kuma daga cikin rahamarsa ya sa bai tura wa mutane wani gaban da zai rinka basu ba, sai zama tun da ya halicce su ya tsaya a kan al'amarinsu da kansa. Kulla yaumin huwa fi sha'an, kullum yana cikin sha'anin kula da su. Idan zai yi aiken wani abu ko na manzanci, yana iya sa mala'iku su zo su aiwatar. Amma maganar riƙe bayi, wannan baya sa kowa ya yi, shi da kansa ne yake riƙe bayinsa, kuma shi yake auna abin da zai ba su. Su ma mala'iku sai a aika su ne a ce ku kaiwa wani abu kaza, ba su san da Allah ya tattace wa wani abu kaza ba. Su ma gani kawai suke yi suke su zartar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sa su. Shi ta Allah ce kul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura. Allah ce ka ce da su da a ce ku bil adama ku ne kuke rike da taskokin arziki na Ubangiji da ciyar da bayi, da a hannunku ku wallahi da ku rike kun hana wasu. Da sai mutum ya zabi wanda suke son sai ya ba su ya hana yan adawansa. Amma Ubangiji madaukakin sarki yana da yan adawa. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin, man kana aduwwan lillahi amma duk da haka wa huwa yarzuquhum wa yut'imuhum, yana azurta su kuma yana ba su. Saboda rahamarta shi ta haɗe kowa ya ci arzikinsa, da wanda yake so da wanda baya so duka zai ba su. Ba halin Allah ba ne saboda baya son ka sai ya hana ka, a'a rahamarta ta haɗe ta yadda ko baya son ka zaka ci arzikinsa. Allah maɗaukakin sarki yana da rahama ga ɗan adam kala-kala, amma mafi girman rahamar Allah ita ke da Allah ya bamu Al-Qur'ani, ya bamu addinin Musulunci, ya kuma bamu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine mafi girman rahama da Allah yake yi. Shi yasa Allah ya ce kar mu dinga tsammani kuma muka ci karkashin waɗannan ni'imomi mafi girma. Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa rahama Allah ce ga salikai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jin kai ga talikai yasa muka aiko ka. Sannan Allah madaukakin sarki yasa rahama ta biyu ita ce rahamar Alqur'ani, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Sannan kuma Allah yake wa ma kunta tarju an yulqa ilayka al-kitabu illa rahmatan min rabbik. Allah yake kai kanka baka yi tsammani da wai kai za a baka littafin Alqur'ani ba, amma rahamar Allah ta sa an baka. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Rahamar Allah kuma anan ita ce rahamar Musulunci, da shiryar da ku zuwa ga Alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka rahamar Allah wadda ta fi kowace ita ce rahamar da yawa mu'minai. Wannan rahamar kuma dukkanmu muna cin gajiyarta. Kai mumini ne ka yarda da Allah, ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka yarda da Alqur'ani, mafi girman rahama kenan waɗannan abubuwa guda biyu. Allah ya baka kuma ka karɓa, baka karka yanke tsammani daga rahamar Allah. Tun a nan duniya kake cin gajiyar waɗannan rahama, bayan mafi yawan duniya wa ma akthara an-nasi walau hasu bi mu'minin, mafi yawan mutanen duniya ba sa cin gajiyar wannan rahama. Sai Allah ya baka zaka kace yanke tsammani daga rahamar Allah a lahira tun da kace wannan a duniya. Wannan ne daga cikin ayoyin Alqur'ani da suke nuna yalwar da kuma fadin rahabar Allah. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa akan wannan. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah, Allah ya kare yarda gare shi. Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lamma qada Allahul khalqa kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqa 'arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da Allah ya gama halitta, Allah ya halicci abubuwan da kasani guda biyar, ya halicci duniyar mala'iku, ya halicci duniyar aljannu, Allah ya halicci duniyar sandararrun abubuwa, arshi, sama, ƙasa, bishiyoyi, duwatsu, sannan Allah ya halicci duniyar dabbobi, alhayawanat, sai kuma Allah zai halicci bil adama. Waɗannan halittu waɗanda kai ka sani kenan, wa yakhluqu ma la ta'lamun, abinda kuma kai ka sani ba Allah yana halitta. A cikin waɗannan halittu gaba ɗaya bayan Allah ya gama halitta da kuma zai gudanar da halittar, yanzu ya rike su da kansa, sai Allah ya rubuta wata takarda, sai ya ajiye a wurinsa a kan al'arshinsa, a saman al'arshinsa ya rubuta rahmati sabaqat ghadabi, rahmata ta rigayi fushina. Haka ce kamar kai ne, walillahi almathalul a'la, kamar kai ne a cikin ofis ɗinka, ɗirin ka tuna maka da cewa za ka yi adalci wa kowa, sai ka sa inda kai za ka kalla mutane kuma sun zo za su ɗinka ofis ɗinka, sai ka rubuta cewa ka yi adalci wa kowa with no discrimination. Misali, duk wanda ya shigo in ka ɗaga kai ka duba, sai ka ga talaka ya zo za ka saurare shi, sai ga mace ta zo za ka saurare ta, kai ƙarami ya zo za ka saurare shi, malami ya zo, basarake ya zo, kowa za ka ba shi haƙƙinsa. Wannan abun kamar kana tunawa ne da cewa wannan fa shi ne emblem ɗin da a kansa za ka rayu. Shi Ubangiji Maɗaukakin Sarki ba abun kwatantawa ba ne da bayinsa, ya rubuta ya ce indahu a wurinsa, fauka arshihi, a saman al'arshinsa, sai ya rubuta wannan bayan ya gama halitta, sai ce rahmata ta rigayi fushina. Don haka wannan ya sa rahmar Allah a shi yalwatarta da kuma haɗinta ya kai yadda Allah tun bayan gama halitta ya rubuta, ta yaya za ka ɗebe tsammani daga rahmar Allah. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya kare yarda gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace domin fassara wannan aya ta karku tabi tsammani da rahmar Allah idan kun karkata laifuffuka, sai ce lallahu afrahu bi tawbati abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlaka wa ma'ahu rahilatu. Yace tausayin Allah da rahmarsa ta kai yadda Allah maɗaukakin sarki yana farin ciki da murna da bawan da ya yi laifi sai ya zo ya tuba, sama da bawan da yake tafiya a cikin ungurmin daji kuma dajin da a cikinsa akwai abubuwan halaka, sai ya zama yana riƙe da abincinsa da abin shansa a kan abin hawarsa, kawai sai ya bata masa kamar ya ɗan tsaya ne don ya huta, ko dai zai kama ruwa kafin ya dawo, sai zai samu ba abun hawan, ya tafi da abun shansa da komi nasa a jikin wannan. Ka kwatanta abincinsa, akwai abun shansa, akwai guzurinsa, akwai wacece kamar kai ne a ce wayar ma yana jikin wancan ne, da ɗan makaminsa ko ƴar wukarsa, tunda in ya ga dabba ko ba komi, don haka wannan dabbar ta tafi da shi. Sai mutumin nan ya zauna ya fidda tsammani, yana zaman la hawla wala quwwata illa billah, yace kawai kamar ya daga idonsa kawai sai dabbar ta dawo da kanta, kinan bai je ya sha wahalan neman ta ba, bayan ya fidda rai cewa shi kan yanzu yana jiran mutuwa ta zo ne, sai ya ga wannan dabbar ta zo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsananin farin ciki ya sa mutumin nan ya rikice, yana tashi je kama dabbar, sai yace ya Allah bawa na ni Ubangijinka, yace to farin cikin da yasa wannan mutum har ya wannan kwastawar da farin cikin Ubangiji idan ka tuba kana ce Allah ka yafe mu ya za ka tuba tsammani daga rahamar Allah akan laifinka ba za ka tuba ba Na'am. Allah ka mana rahama ka daidaita mana al'amarin wuta. Hadisi ya tabbata cikin Sahihu Muslim daga Abdullah daga Umar dan Khattab, Allah ya kara yarda gare shi. Yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an je yaki an tara fursunonin yaki sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo domin ya yi inspection ɗin waɗanda aka kamo daga cikin fursunonin yaƙi. Yana zuwa sai ga an ajiye manya a gefe, an ajiye yara a gefe. Sai ga wata mata kamar mai shayarwa ce, ga ɗanta kuma a gefe, duk hankalinta an kama ta a matsayin captive na yaƙi. Ba ita yanzu duk wannan ba shi ne, tana ta dubawa, tana ta tsinkaya ta ina ɗanta yake. Saboda kafin ana cikin tashi hankali ta yaƙi ta yiwu ɗan yana wani wuri sai aka ɗauke shi. Haka duk an tara mutane tana ta duba ɗanta ne, ba tana batun maganar ƴanci ko kashe ta za a yi ko haka ba. Can sai ta ɗanta, ita ruga a guje a cikin mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganinta, tana zuwa sai ta kamo ɗanta ta rungume shi. Sai su ta fara ba shi mama a gaban mutane. Saboda kaga ta daɗe da rabuwa da shi kenan, yanzu tana tunanin wannan yaro ya yi shiga, tunda ta gan shi da rai sai ta fara ba shi mama. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane, atarauna hadhihi al-mar'ata tarihatan waladaha fi an-nar, shi kuna gani yanzu wannan matar yadda take shi kantan nan zai yi wa a ce tana ji tana ganin wuta ta dauka ta jefa shi ita habbi suka ce la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tarahu matakar tana da hankalinta kuma za ta iya ba yadda za a yi ta jefa kanta a cikin wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lallahu arhamu bi ibadihi bi hadhihi bi waladi yace wallahi Allah ya fi tausayin bawanta kada yadda wannan matar take tausayin danta duk wanda kai Allah ya sa shi a wuta tura ta sai dango ne ba wani solution sai ka sa shi a wutar kafin Allah ya sa mutum a wuta amma in akwai mafita da za ta sa kar Allah ya sa mutum a wuta wallahi ba zai sa shi ba tausayinsa ya fi yawa sama da tausayin kowa akan danta ba wai akan ta bulala ko wani ya mata ba ta jefa shi a wuta ba yadda za a yi Allah ya jefa bawansa a cikin wuta sai idan bawan ya kai yadda dole sai da wutar kai za a kona wannan laifin in akwai abin da Allah zai iya wanke laifi da shi to Allah zai wanke maka ba sai ya sa shi a wuta ba a cikin sahihu muslim hadisi ya tabbatar da abu huraira Allah ya kare yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna lillahi bi'ata rahma Allah da ya halicci ko da ya sanya tausayi sai ya sanya shi har guda 100 ne ko mataki guda 100 na jin kai da tausayi anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim sai Allah ya dauko kwaya ɗaya daga cikin 100 nan sai ya raba wa halittun duniya da mutane dukkan mu duniya in kana jin tausayin wani saboda babanka ne ko saboda kanka ne ko saboda dan uwanka ko saboda abokinka ko saboda ɗan ƙasarku ko saboda humanity ka kai hadda rahamar da take waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma irin tausayin da kake wa matarka take maka daga cikin mutane ka je cikin aljannu yanda suke a tsakankanin su ka je cikin dabbobi yanda suke a tsakanin su ka je cikin kwari ka je cikin dukkan halittun duniya wanda wani ke iya jin tausayin wani dukkan su suna cikin 1% ne sai Allah ya rike sauran 99% sai rike a hannunsa bai shigo da shi duniya ba ya ajiye shi sai ranar kiyama ya hawo mu'minai gaba daya waye ba zai tsammani zai samu ba la taqnaqu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah Nabi sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin hadisin Bukhari daga Abdullah dan Umar Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah yudni almu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturu a ranar kiyama idan Allah ya tashi yin hisabi da hukunci Allah zai yi magana da kowa amma yadda Allah zai yi bayinsa mu'minai kuma masu laifi ne shine Allah zai sa labule ta yadda wani ba zai ji yadda Allah zai tattauna da shi ba saboda Allah yana so ya rufa masa asiri ne don duk abin da kai wa ubangiji tsakanin kai da shi ne wani ba ma zai sani ba idan ka shiga cikin waɗanda Allah zai musu wannan rahamar idan Allah ya zo sai ya ce da shi ka tuna da laifi kaza sai ce eh na tuna ka yi sai ce eh na yi laifi kaza fa ka yi eh na yi ka tuna eh na tuna duk abin da Allah ya gaya masa sai ya tuna kuma sai ya amsa sai ce na amsa laifi na ya ubangiji ba wanda ke ji daga shi sai ubangijinsa an sa labule an hana kowa ya ji sai Allah ya ce da shi satartuha alayka fid dunya haka wannan abun da mutane ba su san kana yi ba ko ba su sani ba ka san na rufa maka asiri ko ka san in ina so a sani za a sani ya ce eh sai ce to yadda na rufa maka asiri a duniya ba a sani ba wa ana azfiru halakal yau yau kuma zan yafe maka kuma zan rufa maka asiri fayu'ta kitabu hasanatihi, Allah ce ku kawo littafin sa na masu kyautin, da waɗannan sai Allah ce a zubar da su a laifukan nan, sai Allah ce miƙa masa shi ya wuce kai. Wa ammal kufar wal munafiqun, amma kafirai da munafiqai idan Allah ya tashi musu tonon asiri yace fa yaqulu al ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim, da waɗanda suka yi wa Allah ƙarya su kace Allah ya tara mutane duk sai a gaya musu shine yawmu tublas sara'ir, sai Allah ya faccaka asirin su. Amma kai mumini da yardar Allah, Allah zai rufa maka asiri yanda ya rufa maka a duniya, haka Allah zai rufa maka saboda rahmar Allah, la taqnatu min rahmatillah, Allah ka rufa mana asiri. Hadisi na shidda shine hadisi da Imam Ahmad a cikin Musnad ya ruwaito, Al-Nasa'i a cikin Sunan, da Ibn Majah a cikin Sunan, wanda kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri a kan ya inganta shi. Kace idan muminai suka tsallake wuta suka tafi aljanna, an ce su shiga ba? Sun zo za su shiga aljanna, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai rantsa yace fa wallazi nafsi biyadihi, na rantsa da wanda raina yake hannunsa, ma mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu laku fid dunya bi ashadda min mujadalati al mu'minina li rabbihim, yace za a tsaya muminai za su taru gaba ɗayan su bayan an shiga aljanna, an shiga wuta, sai su taru sai su gaba su ga ƴan uwansu abokan hulɗar su a nan duniya ba sai musulmi, sai su manta da bikin shiga aljannar su, sai su tsaya suna nema, suna godo, suna yawan jan zance a gaban Ubangiji, suna ce su sai an nuna musu abokansu, Allah ne zai ba su wannan dama saboda rahamarsa. A madadin ya manta da su abokansu, da wanda suka yi hulɗa a duniya na addini, sai Allah ya tasu sai su tuno, sai kuma ya sa musu wannan rahamar, sai ya sa musu tausayinsu a ransu, sai su riƙa jin tausayin ƴan uwansu. Mujadala fa za su yi, Ubangiji yana faɗa suna ta maimaitawa, ya Ubangiji mu ba mu ga abokanmu ba fa, mu ba mu ga su wane ba, ba mu ga su wane ba, ka ba mu aljanna kuma mu muna so mu zauna tare da ƴan uwanmu, mu ba mu ga su ba, ina suke? An fahimta? Udkhilun nar, Allah ya sa su a wuta ne waɗancan. Yaquluna rabbana ikhwanana kanu ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, ya Allah akwai ƴan uwanmu fa da muna tare da su a masallaci muna sallah, wa yasumuna ma'ana idan ramadana ya zo tare muke azumi da su, wa yahujjuna ma'ana sun yi aikin hajji tare da mu, wa yujahiduna ma'ana suna jihadi tare da mu, fa'adkhaluhumun nar kai kuma ka sa su a wuta, mu ka sa mu a aljanna. Sai Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce shikenan me kuke so, Allah ka bamu ceton su, Allah ce ku je an baku, ku je duk wanda kuka gane shi a cikin mutanen ku kiro shi, wallahi haka Allah zai muminai rahamarsa a karkacin waɗannan, su ma sauran za su kuntsana su samu, sai su je cikin wuta sai su fara nunawa a ɗebo musu duk muminin da laifinsa bai yi tsanani ba kuma har yana yin sallar da aka faɗa, yana yin azumin, yana yin wane ne, to wuta ba za ta cinye shi gaba ɗaya har ta rufe shi a daina ganin shi ba, sai dai wani ya zama ya taka saman wuta ne ta zo kan iya bakin idan sabu, wani zuwa wane ne, wani zuwa wane ne, sai su rinka hango su sai su ce ga wannan, sai a ciciro su, a ciciro su gaba ɗaya sai su kai su aljanna, rahmar Allah ce ta sa wannan. Sai su dawo sai su ce wa Allah akwai saura fa, mu ba mu ga suwa ne ba ma ba gan su ba, Allah ya ce to ku je ku ciro duk wanda kuka ga ko da imaninsa ya zama daidai gwargwadon wato shatin kwabo ne na dinari, imaninsa in bai wuce wannan ba, saboda gwargwadon yawan imaninka gwargwadon yawan yadda wuta ba za ta iya ci ba, haka idan imanin bai wuce ɗan wannan wurin ba ma, to za a rage ɗan wurin da ya rage, sai su hango su da wannan hasken, da Allah bai haska su ba, yanzu shi ke an dawo don su ne, sai Allah ya haska su sai a gano sai a ciro su duka, haka za su yi ta dawowa, to ainihin ban ga wane ba, a sake dawowa aini ma ban ga wani ba a sake dawowa har sai ya zama wanda imanin sa bai wuce kwayan zarra ba sai Allah ya sa dukkan su sai sun ciro su sai Allah ya tambaye su kun gama su ce mun gama akwai wani da za ku tuna su ce ba ma za mu tuna ba amma wallahi saboda fadin rahmar ubangiji sai an ga wannan ɗan aljanna sun koma sai Allah ya yi wa kansa kirari ya ce shafa'a sil mala'ika na ba mala'iku alfarma sun ceci mutane wa shafa'a sil anbiya na ba da alfarma wa annabawa sun gama nasu wa shafa'a al mu'minun na ba mu'minai sun gama nasu kaf Allah ce wa baqiya arhamur rahimin sura na wani kina qala fa yaqbidu qabdatan minan nar sai Allah ya damka daga cikin wuta qabdataini ko sau daya ko sau biyu kamar yadda riwayar ta zo na sallam ya'malu lillahi khairan qattu mutanen da ba su taba yin aikin alheri ko kwaya daya ba waɗanda Allah ya ga dama in dai akwai imani ko misali zarratin ne su ne waɗanda mu'minai ba su taɓa ganin su ba ka su ba sun ɗauka arna ne ma saboda ka ba za su yi magana a kansu ba sun faɗi wanda suke sallah tare sun faɗi wanda suke azumi tare har an ƙare wanda duk imaninsa aka sani sun ƙare saboda waɗanda ba wanda ya san yana da imani sai Allah kaɗai shi ne wanda bai taɓa sujada ko sau ɗaya ba a aljanna bai taɓa aikin alheri ko ɗaya ba haka in dai takarda za a duba ba za a samu komi nasa ba sai aikin laifi sai Allah maɗaukakin sarki ya kwaso su kaf sai Allah ya ce a zo a sanya su a cikin wani ruwa sunansa ma'ul haya ruwan rayuwa ana sa su a ciki sai su tsiro sai gangan jikinsu ya sake dawowa sai sun koma fresh sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da su a sa musu suna a buga musu stamp a jikin wuyansu a sa musu rutaka'ullah ƴan gatan Allah waɗanda Allah ya ce ta haka kawai sai a rako su sai su shigo aljanna sai ƴan aljanna su ta ganin su suna ha'ula'i rutaka'ur rahman suna ce kaga ƴan gatan ar-rahman kaga ƴan ceton Allah waɗanda duniya mutane da annabawa da mala'iku duk ba su san ba za su shiga ba amma Allah ya kudurta cewa sai ya ba su kuma ko an ki ko sun so su ko an so sai sun shiga cikin rahmar Allah sai ka dauka tsammani cewa ba za ka samu ba wannan mutane in suka shiga za su rinka ce rabbana a'tana ma lam tu'ti ahadan min al'alamin sun manta da wahalar da suka sha har za su rinka ce Allah ai abinda ka bamu ma baka taba ba da irin kowa ba wannan shine rahmar Allah hadisi da bakwai a kan da zamu tsaya kan hadisi imamu muslim ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa akwai mutum da karshe cikin waɗanda za su fita a wuta waɗannan bayan duk an gama da su Allah ya gama kwashewan ba an kare an gan su ba akwai wani dake cikin wanda Allah zai ba su amma ba wanda ya sani shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai ce masa kai fita a wutan nan kawai in Allah ya gada masa kai fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai rinka rarrafawa wani wuri ya samu yana ta gudu yana so ya samu ya fita saboda an ce ya fita yana ta gudu wani lokaci ya faɗi ya kife wani a cikin wutan yake ja yana ta kokari wuta ta saka gugo shi kan فإذا ما جاوزها كوي سي غيات الله تعالى من زبا أشكم متاكي با التفت إليها سي وي ويا بوتا ينزيو شيني با أشكم متا سي چه تبارك الذي نجاني بنك البركتون الله سين يويتا شي يتيرد دني دغتي لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين Allah ya ba ku da taba wa mutanen farko da mutanen karshe ba yana fita a wuta ba ya manta da bala'inta da bala'in da ke cikin wuta kuma da ya fita shi in an gara ma a bar shi a nan ba ya ishe shi to amma sai Allah madaukakin sarki sai nuna masa wata bishiya a can gaba bayan kenan ya ga wuta can gaba sai ya ga bishiya shi ya tsaya anan shi ya ishe shi tunda ya fito amma sai a nuna masa wata bishiya ka san Adam da ka yi sai ya Ubangiji ina roƙonka a kai ni bishiyan nan naga akwai ruwa a ciki zan sha ruwan naga akwai inuwa dan wurin ba inuwa ya Allah kai ni dan sha inuwa in sha ruwa sai zauna wurin ya ishe ni Allah ce ya ishe ka sai ya ishe ni Allah ce kai alkawari in ka je ba za ka roke ni wani abu ba daga nan ya ishe ka ce ya ishe ni ka kai alkawari ya kai dan Adam zai ce nayi alkawari shikenan je ka ba shi dama sai ya je bishiyar sai zauna inuwa ya sha ruwa ya huta kasan dan Adam da kwadai sai a nuna masa wata bishiya a can tafi wannan sai manta da ya alkawari sai ce ya Allah ga wata bishiya can in kabin wannan shi kenan ka bani in je can talaca da ba ka ci ya isa ba a Allah ai rahamarka dai a tsara mun gaba talace ka yi alkawari in ka je can ba za ka tsara ba ina yi alkawari ina je ba zan sake tambayar ka kurmi ba wannan hadisi ba yarku dauka a duniya ne Imam Muslim ne ya rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai ya wuce sai Allah yake je ka sai ya je ya zauna ya sha ruwa ya yi waye sai ya hango wata bishiya ashe ita kuma cikin aljanna take ya hango sai ce ya Allah wajen bishiyar nake so shine last a bani je wannan bishiya ka ba ka ce ba ce a ya Allah ni dai rahamarka ni dai Allah a bani in je can amma yurfa'u lahu inda babil jannati hiya ahsanu min al-ulayayn sai a nuna mata duk jikin kofar aljanna ga wata bishiyar kuma roƙa ita ce ta uku sai ce ya Allah a bani dama sai Allah ya ce can karshe sai Allah ya ce ya ibn adam lam tu'ahidni Allah tas'alani ghayraha da ba kamun alkawari ba za ka fara tsawa eh ya Allah na yi alkawari amma dai ya Ubangiji a taimake ni sai Allah ya ce to je ka wallahi bawon Allah nan fa idza adnahu minha idan Allah ya kawo shi kusa da bishiyar nan ayasma'u aswata ahlil janna sai ji ahlil janna suna ta hayaniya a cikin aljanna ana ta bukukuwa ana ta shagali inna aswatul jannati al-yawma fi shughulin fakihun sai ji motsin yan aljanna an shagala yaqulu sai ce ya rabbi adkhilni ha Allah a shigar da ni ciki mana kar in tsaya a waje sai yaqulu ya ibn adam ya kai dan adam can sai Allah ya ce da shi ayurdika an utiyaka dunya wa mithlaha ma'aha wurin ya cika ai kuke fito a baka Allah ni dai a bani da a sama mini wani wuri da dai zan shiga ni dai in shiga kawai sai Allah ya ce to kana son kamar kwankwacin duniya da abinda yake irinta kamar double din daɗin duniya duk a haɗa a wuri ɗaya ai composing din duk wani daɗi da ka taɓa sani wani ya ji zuwa mutum na ƙarshe da zai ji daɗi da duk abin da yake na ƙasan tsalle ka taɓa sani a duniya a tara shi a wuri ɗaya sai a ƙara irinsa sai a haka double din duniya kana so wannan mutum in ya ji sai ce a tastahzi'u minni wa anta rabbul alamin ya Allah yau kana zolaya ta ne kai ne rabbul alamin kuma kake zolaya fadahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yana fadan wannan hadisi sai fashi da dariya sai ce da masu sauraron sa almajiri shi da ruwa ta hadisi sai ce za ku tambaye ni me yasa nayi dariya ba a daidai nan yace ai dariyar sunna ne yace daidai nan gurin haka da bashika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutumin nan ke cewa Allah wai ni kake wa izgili yau Allah yau ni kake zolaya kai kuma kai ne ubangiji in zaka bani ka ba ni yau sai ni zaka ce wai abu duk duniya da ka tankwacin ta ne yi ni da ban taba komai ba ni tun da na fita a gida kawai ni dai a je in dai shiga ciki kawai yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da dariya da ya ga mana wannan hadisi yace dai dariya sahabbai suka ce mimma tabahaku ya rasulullah shi ya ma'aikin Allah me yasa ka dariya da ka faɗi dindin nan yace min dahiki rabbul alamin hina qala atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin yake Ubangiji madaukakin sarki ne zai yi dariya wa wannan mutum daidai lokacin da zai wannan tambayar zai ce yanzu ni kake zolaya sai Ubangiji madaukakin sarki ya masa dariya shi yasa manzon Allah sallama yayi dariya shi yasa shi ma Abdullahi Mas'ud yake dariya mu ma yanzu shi yasa muke dariya alhamdulillahi rabbil alamin wannan Ubangiji na mutum da zamu tsaye da tsammani daga rahamarsa ko haka ya ɗan uwana Ubangijinmu madaukakin sarki ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda kuka zarce cikin laifukanku har ku kaide yanki tsammani daga rahamar Allah wannan aya ku sani asalin ta fa Allah ya saukar da ita ne ma fa akan kafirai kuma dukkan mu'minai ne insha Allah hadith ya tafi daga Abdullahi dan Abbas a cikin Bukhari da Muslim cewa waɗansu mushrikai ne suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mu kafirai ne kuma mun yi kisa mun yi kaza laifin da kake ne a duniya mun yi ko yanzu kana ta yin wa'azi mun ji zamu karɓa amma menene lamunin da zaka samu a cikin kukanmu sai Allah ya saukar da wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asaman yudha'af lahu al'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima sai kuma Allah ya ƙara da wannan ayar da zama ƙarin tukunci ga duk wani mai laifi ko da mutumin nan kafiri ne in dai ya tuba ya dawo ya bi Allah Allah zai karba shine Allah ya ce a ce da su waɗannan qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim idan kafiri Allah zai gaya masa haka idan ya dawo Allah zai karbi shi kai mumini kuma ka ko haka ya kai dan uwana musulmi kar mu yanke tsammani daga rahamar Allah duk abin da muka ji na tsoro lallai abin tsoro ne abun da muka ji akan Ubangijinmu lallai Ubangijinmu a tsorace shi ne amma kar wannan tsoron ya samu fidda tsammani daga rahamar Allah Ubangijinmu madaukakin sarki ya ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka ce wa kafirai idan sun daina kafircin za a gafarta musu kai da baka kafirci ya ba za a gafarta maka ba Ubangiji ya ce a gaya wa kiristocin da suka ce Allah uku ne bayan ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha sai Allah ya ce afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna ba za ku gaya musu su tuba zuwa ga Allah su yi kafara ba wallahu ghafur wallahu huwal ghafurur rahim bayan Allah shine mai gafara mai jin kai idan waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce a ce su tuba zai yafe musu kai da kake ta Allah ka ce qul huwallahu ahad kai kana ji Allah ba zai yafe maka ba ya taqna tu min rahmatillah don haka ya ku bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana cewa da Allah yake kar ku dinki tsammani nan dai bi tsammani laifi ne rika ji kamar baka da fa ko Allah ba zai maka gafara ba laifi ne Allah baya son haka idan ka yanke tsammani ai ba za ka tuba ba idan ka yanke tsammani ba za ka tuba ai sai ka ci gaba da laifin ka sai ka koma ruwa to kun tsammani zaka samu wannan hafin sai wannan hafin sai saki dawo da kai kan hanya sai kai istiqama domin kana tsammani zaka samu Allah ko yana tare da duk wanda yake tsammanin sa a inda kake tsammanin sa anan zaka same shi don haka hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Mas'ud kamar da yake cikin Musnadul Bazzar kamar da yake cikin Musannaf na Abdurrazzaq kuma hadisi ne ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akbarul kaba'ir wace girman laifi shine al-ishraku billah mutum ya yi shirka da Allah wal amnu min makrillah da mutum ya dauka cewa shi fa shi kamar rena Allah kenan ka dauka Allah madauki kai kai ba zai kama ka haka kai kana yaudarar kanka kar kai haka ka ji tsoro sannan kuma wal qunutu min rahmatillah kar kuma ka yanke tsammani ka ji tsoro amma kuma kar ka yanke tsammani saboda yanke tsammani yana cikin manyan laifuka a gurin Allah a ƙarshe Imam Muslim ya rawaito daga Jabir bin Abdullah Allah ya kare yarda gare shi. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Wani ɗayan ku ba ku mutane na ya yarda ya mutu face yana kyautata zato ga Ubangiji cewa Allah zai masa rahama. Jama'a mu kyautata zato cewa za mu samu rahamar Allah. Mu kuma roki Allah mu kuma yi aikin da zai sa har Allah ya ji tausayin mu kuma har rahamar Allah ta hada da mu. Allah ka ji kanmu, Allah ka bada rahama. Allah ka karbi kyawawan ayyukan mu, ka gafarta kurakuran mu, ka gafarta raunin mu. Allah ka sada mu da bayinka nagartattu daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da nagartattun bayi. Sai Allah ya samu lada. Kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.